بين يديك السيف والقلم.
والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. masu bibiyar mu a cikin wannan tasha ta muta auratayya, yau za mu tashi na 14 akan magana akan auratayya, wanda muka yi alƙawarin za mu muku bidiyo guda 100 da akan aure. To yanzu muna na 14, mun ɗauko bayanin aure tun daga farko, neman aure da irin matar da za a aura da inda mijin za a aura, kuma za mu tafi a haka har zuwa ƙarshen bayanin da mutum yake buƙata. Dama tafik ɗinmu mun saka muku su guda 70 ne. To su wannan tafik ɗin su muke bi daki-daki, duk abin da ya shafi aure insha Allah mutum ya shiga wannan channel ya bi a hankali, ko kuma ya shiga cikin application ɗinmu na auratayya ko channel ɗinmu na auratayya, zai samu cikakken bayani gamsasshe wanda kaɗan ne zai rage abubuwan da za ka je kai tambaya ko kuma ka ƙara bincikawa. To mun tsaya akan maganar walima, inda muka yi bayani akan wajibcin yin walima a baya, da kuma abubuwa guda uku da zama sunna ne ya kamata ka kiyaye su a wajen walima. Shine walima ta zama bayan kwana uku da tarewa amarya, sannan ya zama an gayyato mutane na kwarai, sannan an kalla a yanka wato tunkiya ko akuya ko rago ko dan akuya a wajen waliman nan ana da yalwa. Sannan muka yi bayanin abubuwa na 26, shine halaccin yin walima idan baka da hali auren talaka, walimar talaka. Baka da hali dama da kira aka yi samu na auren, to walima a yi ta da abin da ya sawwaka, ko da da zoɓo ne da 'yar shinkafa a cikaware. Sannan kuma muka ce na 28 da 7 shine masu kuɗi za su iya ba da tallafi na kuɗi da kuma kyautata walimar. Wani ya ce ya ba da rago, wani ya ce ya ɗauki nauyin ruwa, wani ya ce ya ɗauki nauyin mitifai, wani ya ce ya ɗauki nauyin kaza, don dai a kyautata wa mutum a wajen walima. Sannan na 28 shine haramcin ware mawadata kaɗai a ce su kaɗai za a gayyata wajen walima ba tare da talaka ya zo gurin ba. To wannan bai dace da walima da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sharrul walimati ko sharru amil walima allati yud'a ilayha al-aganiya wa yutraku al-fuqara. Wato mafi sharrin abincin walima shine wanda aka kira mawadata ba a gayyaci talaka ko ɗaya wajen cin abincin nan ba. Sannan na 29 shine wajibcin amsa gayyatar walima. In dai mutum ya aiko maka kati ko ya sanar da kai cewa wani, tunda ita walima ba a sanar da ita a masallaci, ka a ce kawai ranar juma'a jama'a za a yi walima, to kaga baka san mutum na wani za su zo ba, baka san wanda zai zo, baka san wanda ba zai zo ba, ta yiwa kuma abincin da za ka yi ma bai isa mutanen ba, so a ce ka gargada yawan abincinka, yawan waɗanda za ka gayyata. Idan a wajen walimarka za ka iya wadatar da mutum 10, to kamata yi walimarka ta zama mutum 10 kaɗai za ka gayyata. Idan mutum 20 ƙarfin walima ka za ta ɗauki na mutum 20 ne, ba a san wajen walima ana kokawa wani ya samu wani bai samu ba, ko wajen walima ya zama cewa mutane da ba su zo su samu abinci ba, to kaga wannan ba walima ba ce. Tunda walima kamata yi in na zo ni ɗaya in san tabbatar zan samu abincin mutum ɗaya. So in kaga ya ci mutum 20 wajen walima, to sai ka aje abincin mutum 25, saboda akwai masu giggiwa da kankamba. An gayyace ka walima sai ka ce abokin ka zo ka raka ni walima, wa ya gaya maka ana rake walima? Ko direban ka ne, idan ba ce ka zo da direban ka ba ka aje shi a waje ka tanada masa abincinsa. Iyakai da aka ce ka zo kai kadai ake so ka zo, ta yiwa plan din da aka yi a wajen walima nan da tsarin da aka yi abincin mutum 20 ne, to kun zo ku 30, kun ga kun karya masa budget, dole wani ba zai samu ba, ko wani sai tarayya da wani, kuma watakila wani daukaji zai walima ya tanadi kaji kuwa za a bashi kaza ko cinye kaza daya, ya riga ya sassaka kowace kaza za a raba mutum 4, ya budget din da yi. Ka kun zo an gayyace ku 20, ku kuma kowa ya gayyato mutum daya, kun zo mutum 40 kenan. To kaga an ka gayyato mutum ba a gayyace shi ba, in ya zo kofar gidan a hana shi shiga tunda ba a gayyace shi ba. Kuma dama shine dalilin da aka ce wajibi ne, wajibu ala man du'iya ilaiha an yahdura, wanda aka gayyace shi walima an so ya halacci gurin. Sannan na 30, ko da mutum yana azumi aka gayyace shi walima, to ya je wajen walimar. Yambage an yujiba walau kana sa'iman, wato ya kamata mutum ya amsa gayyatar walima ta aure da aka yi masa ko da yana azumi, saboda faɗa Annabi sallallahu alaihi wasallam, iza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib, idan aka gayyaci dan uwanku zuwa ga cin abincin walima to ya amsa fa in kana muftiran falyat'am idan mutun ya zamo baya azumi to an so ya ci abincin nan wa in kana sa'iman falyusalli idan ko yana azumi to sai ya addu'a sai a masa take away a bashi yayin sharuwa da shi kana azuminka aka gayyace ka walima ka je amma ka gaya wa mai walima azumi kake so in an je kaga za a take away in an gama walima sai a ce to masu azumi za a musu take away dama kuma an san masu azumi mutum goma ne misali kaga za a take away guda goma kowa ya zo fita sai a ce to ga naka kai da kake azumi kai shan ruwa da shi abinda muke so dai a mana addu'a mun san ka fi karfin abincin nan amma dai abinci ne na karamci na girmama dan uwanka kuma gayyatar zuwan waliman mutum ana mutunta shi domin za a ga irin mutanen da yake da su da malamai da yan kasuwa da ma'aikata da talakawa da za a ga irin abin da haka inde ka amsa to wajibi ne ka ji in kuma baka amsa ba ko kaga cewa za a aikata munkari a gurin an gayyato mata an gayyato makada da maraya to me zai sa ka ji ko an gayyace ka kakka ji al iftar min ajali da'i sannan kuma mallan yace matsala ta 31 za ma ka iya karya azumin in ba na farilla ko na bakance bane ko na ramuwa bane ko na kafara bane azumin litinin da alamun su kake ko azumin sha uku sha hudu sha biyar sai aka gayyace ka walima to ya halatta ka karya azumin ko ba sai ka rama shi ba sai ce ya samu wato an yuftira idza kana mutadawwi'an fi siyamihi wala siyama idza alaha alaihi da'i mallan yace babu komai ka karya azumin idan musamman ma idan azumin naka na nafila ne kuma idan shi wanda ya gace ka waliman ya nace don Allah ka sa don Allah dai ka ci ni dai nafi son don Allah ka ci to koda kana azumin sai ka aje azumin sai dai idan wasu malamai sun ce irin a ce yamman nan ne bai fi saura awa daya a sharuwa ba ka riga ka gama shan yin wanka kuma saura awa daya wani ya karya maka azumi to kaga wannan amma in irin da ranan nan ne aka gace ka ko da safe to kaga azumin bai yi nisa ba in ya nemi ka karya to wannan in azumin nafila ne zaka iya karyawa sannan matsala ta 32 da mallan ya kawo shine yace la yajibu qada'u yawmin nafli ba wajibi bane mutun ya rama azumin da aka yi shi a ranar wato wanda aka karya a ranar nafila din nan wala yajibu alaihi qada'u zalika alyawm ba sai ya rama azumin nan da ya karya saboda walima ba sannan matsala ta 33 shine tarku huduri da'awa allati fiha ma'asiya kada mutun yaje wajen walima idan wajen waliman nan akwai sabo kaji an ce za a yi garaya za a yi kada za a yi rayaye za a gayyaci wadanda za su zo a zo a yi shakiyanci a gurin to wannan kai da kake da mutunci da daraja to bai kamata ka je ba shine mallan yace wala yajuzu huduri da'awa izhtamalat ala ma'asiyatin idan wannan taron walima din akwai lalata a gurin da saban Allah to ba kakkaji kawai ka bada uzuri illa an ya kasida inkaraha wa muhawalata izalatiha sai dai idan ka nufi cewa in ka je gurin in kai fada kace kai ya naga wannan da Allah a ciccire kaza bar kaza in maganar ka tana da tasirin dan ka je wajen walima kai magana kai fada ka fada wanda ba ake a gurin marasa kyau za a gyara fa in uzilat to idan kai magana din sai aka tashi aka ciccire abubuwan da aka din wa illa wajibar ruju'u in kaga cewa kana zuwa wajen walima sai kaga an cakuɗa maza da mata sai ka kira mai walima kace da Allah a ware mata can a ware maza sannan wannan masu kidan da Allah a sallame su tunda an zo addu'a ne ba cashiya aka zo ba to Allah su fita sannan wancan kuma da naga ana kaza to Allah a kauda shi wadancan abubuwan da naga an aje duk bai kamata ba sai aka ce aka bar ka Allah ai tunda dai ka zo insha Allah dai za a gyara sai kaga za a gyara din da gaske to babu laifi ka zauna a ci gaba da kai har aje karshen wato wannan walima tunda ka zo din kuma kai wa'azi kuma wa'azin yayi tasiri kuma har an maka alƙawarin cewa za a gyara wannan kurakuran to babu laifi ka zauna ka ci gaba da abin nan sannan wanda yazo wajen walima ana son yayi addu'a ga shi angon da amaryar yace barakallahu laka wa baraka alayka وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا وَفِي رِوَايَةٍ فِي خَيْرٍ وَفِي رِوَايَةٍ عَلَى خَيْرٍ اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِمَا وَبَارِكْ لَهُمَا فِي بِنَائِهِمَا وَكُمَا يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي وَهَذَا شِيءُ الدُّعَاءِ da za ka yi a wajen cin abincin walima ɗin, sannan kuma kawa angon da amarya wa addu’a wanda shi ne babban makasudi na halartar gurin. To muna fata Allah ya sa albarka a cikin auratayya da ake ta yi, Allah ya sa mu koma kan sunna a cikin aurenmu da zamanmu da tarewanmu da walimanmu da mu'amalanmu. Allah ya sa mu wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya don mu samu albarka a rayuwar aurenmu. Wassalamu alaikum.
بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الهنا والمنى أنت الدنيا.